sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum. Da fatan ana shan hantsi lafiya yau 6 ga watan Afrilun shekarar 2019. Shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara kan iyakar kasar Mexico inda jami'an tsaron Amurka suke sintiri a tashar da ake kira Calexico domin sa ido kan masu shiga kasar ba bisa ka'ida ba. Yayin ziyarar shugaba Trump ya yi bi irin cigaban da yace ana samu wajen dakile kwararar jama'a zuwa cikin Amurka. Trump ya yi waɗannan kalamai ne a wani ɗaki da ke ciki da jami'an da ke sintiri a kan iyakar Amurka da 'yan majalisar wakilai da kuma wasu jami'an gwamnatinsa. A baya-bayan nan shugaba Trump ya yi barazanar rufe kudancin iyakar ƙasar da Mexico, ko da yake wasu kalamai da wasu ke ganin tamkar ya yi amai ne ya lashe.
The only thing, frankly, better but less drastic than closing the borders to tariff the cars coming in, and I will do it.
Yace a gaskiyar magana sassaucin da zan iya yi idan ban rufe kan iyakar ba shine a rika saka haraji ga motocin da ke shigowa, kuma zan yi hakan, kuma kun san zan aikata domin ni bana wasa. Amurka ta soke takardar bizar babbar mai shigar da ƙara a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC Fatou Bensouda kan abin da ake ganin na da nasaba da binciken da take yi game da wasu laifuka da ake zargin dakarun Amurka da aikatawa a Afghanistan. A jiya Juma'a, ofishin Bensouda ya bayyana hakan, sannan wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya tabbatar da cewa lalle an soke takardun bizar mai shari'a Bensouda. Kakakin ya kara da cewa Amurka za ta dauki duk matakan da suka dace wajen ganin ta kare 'yancin gashin kanta da kuma duk wani bincike na rashin adalci da kotun ta ICC za ta yi a kanta. Amurka da Rasha da China dai ba mamobi bane a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC. Sai dai ofishin mai shari'a Bensouda, wacce 'yar asalin ƙasar Gambia ce, ya ce zai gudanar da aikinsa ba tare da wata fargaba ba ko nuna bambanci. Shugaban majalisar zartarwar kungiyar tarayyar ƙasashen Turai Donald Tusk ya bayyana buƙatar a ƙara wa Burtaniya lokaci har zuwa watan Afrilun shekara mai zuwa don ta sami damar fito da ƙwaƙwaran shiri na ficewata daga tarayyar Turai. Dole ne shugabannin tarayyar Turan su amince da ƙarin lokacin wanda zai ba Burtaniya damar barin kungiyar kafin cikar wa'adi idan majalisar dokokin ƙasar ta amince da tsarin fitar ƙasar daga tarayyar. Dama a ranar 29 ga watan Maris ya kamata Burtaniya ta fice daga kungiyar, amma mai ta sami amincewa daga EU kan ƙarin lokaci don gwamnatinta ta sami lokacin fito da shawarar da 'yan majalisar dokokin Burtaniya za su yi goyi baya. Ƙasar Saudiya ta kama wasu mutane 8 ciki har da Amurkawa 2 'yan asalin Saudiya. Kamfanin dalancin labaran Associated Press ya bayyana cewa cikin mutanen da aka tsare har da wata mace mai juna biyu da maza 7. Duka mutanen da aka kama sun sha nuna goyon baya kan kare haƙƙoƙin mata da ke ƙasar. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ake kira ALQST a takaice, wacce ke da kwata a London, ta ce duka mutanen da aka kama marubuta ne da kuma masu rubuce-rubuce a kafafen sada zumunta waɗanda a baya suka bayyana ra'ayinsu a fili akan yin sauye-sauye. Said Sadiq malami ne da ke koyarwa a fannin kimiyyar siyasa da halayyar ɗan adam a ƙasar Masar.
Ya ce
batun tauye haƙƙin ɗan adam abu ne da ya zama ruwan dare a wannan yanki, amma kuma babu abin da ake yi, kuma an sha magana a kai, amma banda babu wata alama da ke nuna cewa hakan yana shafar hulɗar diflomasiyya. A ranar Alhamis aka kama yawancin waɗannan mutane, daga cikin waɗanda aka kama har da Badar Al-Ibrahim wanda marubuci ne kuma likita wanda har ila yau ba Amurka ne ɗan asalin ƙasar Saudiya. Asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce yara ƴan ƙasar Venezuela miliyan 1,100 ne za su buƙaci kariya da hanyar samun muhimman abubuwan rayuwa a faɗin ƙasashen da ke yankin Latin America da kuma yankin Caribbean a cikin shekarar nan ta 2019. Wannan adadi ya haɗa da yaran da aka ɗauke daga Venezuela da kuma waɗanda suke zama a wasu ƙasashen. Wannan ƙididdiga wacce hukumar ta UNICEF ta fitar a wata sanarwa a jiya Juma'a ƙari ne akan yara kusan rabin miliyan da a halin yanzu suke buƙatar muhimman abubuwan more rayuwa kamar kariya, kula da lafiya da ilimi da ƙasashen suka sauka.
Tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Saurare assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu ne muna nan tare da babbar bakuwar mu Farfesa Hawa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ke nan Amurka. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita, inda ta ci gaba da bayani kamar haka.
Yawancin mutanen duniya sun sani a game da cases na amina ne da na safiya. Lokacin da muke case din babu telefon. Dama sai mun
kawo GSM ba.
Kawo GSM akwai 090. Muka fito Kaduna ne sai mu samu layin waya. Wani lokaci cases na masu tafi sai mun hau jaki ko doki mu shiga wasu lungunan cases da muke yi a Katsina.
Sannan a samu waya ma.
A samu inda kotun ma yake wasu client din da suke. To ashe mutanen Europe ana kira European Parliament suna bi suna gani me ake yi. To bayan da aka gama case din 2005 sai suka nemi suka fi ana kiran shi Sakharov Prize for Freedom of Thought.
Su waye suka baki?
European Parliament. Da suka bani wannan prize lambar yabo da kuma tagulla sai ya buɗa mini kamar stage na duniya.
Kika samu karɓuwa a duniya?
Yawa. To wannan sabon karɓuwa ne a duniya ɗin sai ya sa yanzu nake muke magana na tafi ƙasashe sun fi 70 na duniya. Su sa su aike ni akwai abin da yake faruwa kaza ki je a taimaka kaza. Akwai lokacin suka tura ni Iran. Ana kokarin za a yi jefa za a jefi wata mata aka ce in je in haɗu lauyoyin gurin in ga yanda zan taimaka musu. Kuma kamar da muka yi bayani wani lokaci shi mai mulkin Jordan His Royal Highness Prince Al-Hassan ya kira ni majalis nashi na shekara ɗaya a Jordan in ga taimaka da zan yi in taimaka musu da training na alƙalan shari'a in kuma empowering mata da information. To ma ya buɗa min wancan gefen to sai kuma fannin karatu da kuma koyarwa ya fito. To kamar yace miki dai nayi koyarwa fiye da ƙasashe 20 a duniya a ita Hajiya Aisha Awata Muhammad a wannan watan 12 da ya wuce ta same ni a Rome Italy. Muka karantar da yara 102 daga ƙasashe 28 na duniya.
Akan me kuka karantar da su?
Karantar da su akan critical human rights thoughts introduction nashi. Kamar mu dauki maganan kare mutuncin rayuwar dan adam da kuma mutane masu immigration mun yi maganarsa. Mun yi kuma magana yanda duniya ta fara canjawa na social media. Wato maganan da ake yi na fake news. Labarin bogi ya aka fara shi yake tafiya ya kuma zai zama yarin jaye mu ya kuma rinjaye wato matsayin mu na mutane a kasashen su. To irin wayannan ina dan kokoyarwa dai amma karfin zaman kamar yana ce yana Boston ne da kuma wannan jami'a na Harvard din.
Wato baki wani koyarwa ta bangaren shari'a ta addinin musulunci?
Eh babu shakka wannan shine karfin aikin da nake yanzu especially game da mata. koyarwan da ne a jami'an Harvard, ana kiran faculty din Divinity School. Na koyar da turanci Women, Justice and Sharia.
Ki yanzu kin kware kenan a shari'a?
Eh, to bazan ce na kware ba, tun da ba mai kwarewa fa sai Allah. Duk wanda ya ce ya kwarance na kan dan ji nauyi da shakka idan mutum ya ce ya kai ya kawo a ilimi, ka guje shi. Amma muna kamantawa kuma kullum muna kokari mu ƙara ilimi.
Ke amma asalinki ke musulma ce ko?
Eh, ni an haife ni musulma.
Saboda haka kin san me shari'a?
Ban san menene shari'a, tun ba wai na
kin karanta shi bane.
Ban karanta shari'a ba. Lokacin da wallafa takarda na kawo shi Najeriya saboda in samu karba a Caliphate a Sokoto. In kai wa sultan ya bayar a duba in nayi kuskure a min gyara kafin a ce an wallafa shi maka. Wato a cikin ba da takardan daga baya ana isa wasu gurare su ce me kika sani akan shari'a. To wani lokaci muna dan yi sake da bin ma kula ana wa ganin, domin yawancin mu a wasu bangaren din ba wai sai mun karanta shari'a muka san shari'a ba. Wasu kuma sai su je su karanta shari'a su fi mu da muka karanta shari'a sanin shari'a. Kuma shari'a nan fa ya sha bamban. Wasu mun dauki addinin nan mun sa shi a jikin mu ne, ba a zuciyar mu take ba. Amma addini ya rinjaye ka a zuciya ya fi nauyi daga zuka ya fashi a jikinka.
Duk abin da kai kana sanin cewa ba daidai ba ne, zuciyarka za ta raya maka.
Babu shakka. Duk mun sani Allah ya mana limini, mun san gaskiya mun san ba gaskiya ba. Ajiye gemu da sarawani ba shi ne musulunci ba. Sa hijabi duk yana da kyau ba shi ne musulunci ba. Na biyu shi ne sai na gane kaman manyan kasashen duniya kaman Rome yanzu suna da faculty na Arabic a Rome,
a Vatican
suna karanta, ba abin da suka karanta sai Arabic. So sun fi mu ilimin Islama, mu muna nan muna faɗi tashi nan ba mu san me muke ciki
a karance.
A karance mun ko ba so mu karance su ba. So a Krista ku guje su ko kadan. Su yanzu suna shan mu, za su zo su dawo daga baya, su ne za su koya mana addini din ba mu hankali ba. In kika tafi library kamar na Harvard kina neman takaddun zaki karanta ki san abubuwan Islama, 2/10 ne aka rubuta mutanen musulmai, 8/10 ba musulmai bane. So ba wai addinin ba mu kara kwazon karatu
shine,
kuma mu karanta mu san addini sosai, kuma malaman mu kasu su kama gefe ne na addini. Kamar ai akwai kamar Major School of Thought na Islam guda hudu ne ai
hudu,
Hanbali, Shafi'i, Maliki da
Hanafi.
Wa'annan wani lokaci sai mu kama Maliki mu ce Maliki ne zamu yi, amma bai hana mu mu san kadan daga cikin abin da Hanafi ya ce, Shafi'i ya ce, Hanbali ya ce ba. Sai ƙara ba mu yaran mu karfin sanin addini mai yawa, amma kar mu addini daga ta sama ba.
To masu sauraro, anan zamu dasa aya 20 mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da cigaban wannan hirar. A madadin bakuwar tamu Farfesa Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita, da kuma Ms Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Janna yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya,
kai ka sani na sani cewa manyan mu na Abuja wanda suka zo nan sun ce su kawai suna Buhari aiki ne, ba su yawa dan takarar gwamnati da 'yan majalisun tarayya da jihohi da 'yan majalisar dattawai. Yau in aka ce ɓeran nasar da wani da wari, saboda haka duk wanda suka ga cewa sun yi mana munakisa ko kuma sun yi mana munafurci, ba za a jima ba, za a ganta a kwarya, kuma kowa zai sani.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, muna fatan mun same ku lami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan ka cire jihar Rivers, jihar Adamawa ita ce jiha ta ƙarshe da aka sake gudanar da zaɓen a yankunan da ba a yi su ba a makon da ya gabata. Kuma jihar nan ta Adamawa dai, kamar yadda watakila kuka sani, tana ɗaya daga cikin jihohin APC da PDP ta kwace daga hannunta. Jihar nan ta Adamawa tana da muhimmanci matuƙa a siyasar Najeriya, domin ita ce jihar ɗan takarar shugaban ƙasa na PDP Atiku Abubakar, wazirin Adamawa ɗin ma. Kuma ita ce jihar matar shugaban ƙasa Aishatu Muhammadu Buhari, ba da bayan haka shi ma sakataren gwamnatin tarayya ne yanzu Boss Mustapha daga can ya fito. A bisa waɗannan dalilan, zaben gwamna jihar ta Adamawa ya samu sa bakin manyan mutane da yawa. Wasu suna goyon bayan gwamnan mai barin gado Umaru Jibrilu Bindu na APC, wasu kuma sun fi son su goyi bayan Ahmadu Umaru Fintiri na PDP. To, a cikin shirin yau akwai zargin cewa hatta wasu 'yan APC ma sun taimakawa ita PDP wajen kada gwamnatin ta APC. To, yau ma ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da wani sabon shiri daga can Yola.
To, don duba wannan damarwa ta jihar Adamawa, mun gaita muku wasu kusoshin jam'iyyun biyu da aka tafafatawa. A hannun dama na akwai wani kusa a jam'iyyar ta APC wanda ya marke mata mukamin Riko ko kuma shugaba Riko na jam'iyyar ta APC a jihar Arewa maso gabas, wato jihohi shida. Dr. Alhaji Umar Duhu. Dr. Barkamu da haka.
Assalamu alaikum yan uwa.
Kuma ko a wajen bada sakamakon shine ma yau kiti jam'iyyar wato na zaben gwamna a wajen bada wannan sakamako. Daura da shi a hannun hagu akwai kusa a jam'iyyar nan ta PDP wanda shi ma yana cikin shugabannin ta a jihar Adamawa. Wanda ko ba kowa ba shine leader Lenike. Barkamu da warhaka.
Barka Alhaji Abdulaziz.
Ya gaji
da gode lafiya kalau.
To na ga da wani in soma da harafin A ne ko na soma da harafin P wato pa ne da wani nan soma.
Ina ga da A din zai fi aiko.
To tunda ka dake nan in soma da babban ya yake da. To Alhaji Umar Duhu, jami'ar ku ta APC da dana da nakan cewa za ta kai bentinta ta sha kaya hannun jam'iyyar PDP, ya kuka ji naka kaman kuna cikin halin zulumi?
To, na farko ina son goda mutanen jihar Adamawa da yadda aka yi zabuka aka yi shi lahiya lau, ba kace nace kuma ba a rasa ra'ayoyinka kamar da aka yi wasu jihohi ba. Amma ina son shaida mutanen jihar Adamawa da Najeriya kanta gaba daya cewa mu jami'ar APC ba mu yi rashi ba kamar da aka faɗi, don ba mu faɗi zabe ba. In ka duba abubuwan da suka biyo bayan tun lokacin da aka yi fidda dan gurin dan takara, tun lokacin aka samu tangarda wadda ita uwar jam'iyyar ta kasa bata tsaya ta tsaya tsayin daka an shishirya mutane ba, to wannan ma ba ita bace. In ka duba shugabannin jam'iyyar mu din kanta, halaye da suka dauka suka biyo kafin ai wannan zaben na farko da kuma na biyu da aka daga ta dun rigugu da aka samu su a kwatuna, wannan ya nuna cewa ba su da adalci, ba su da da'a ga jam'iyyar kanta. Saboda haka, in har shi shugaban kasa ko shugaban jam'iyya ya bar wayansu na kusa da shi suna irin wannan kalaman, har ma a kira dan takarar jam'iyyar APC zuwa ofishin APC wanda yake mata take Buhari Organization a nan jihar Adamawa, wannan kadai ma ya sai na mutane cewa yan cikin gidan suka kada jam'iyyar nan, ba wai jam'iyyar ta fadi ba.
Kira dan takarar gwamnati na wata jam'iyya.
An kira ɗin takarar gwamnati wata jami'a kan cewa sun yi masa mubaya, cewa suna masa fatan alheri, cewa sun goyi bayansa bayan da aka gama zaɓen shugaban ƙasa. Shi abokin tahiya na ma ya san da wannan, kuma yana kasidu da yawa. Saboda haka mu a ya sanin gwamnati ya rawan gani, aiki ya yi shi a ƙasa kowa ya gani. Tun da aka kafa jihar Adamawa, tun lokacin jihar Gongola aka ce ba da aiki irin na ɗan talikin nan, walau akwai dalilan da suka sa
jama'a ne ba na faɗa maka.
Wallahi wallahi APC bata sha kai ba. Domin me ni dake ganin ni dan jam'iyya ne, tunda na fara jam'iyya da aka fara wannan jamhuriya tun 1999 kenan zuwa yau ban taba canja jam'iyya ba. Kuma yau Allah ya sa ko jam'iyyar nan gobe a ce a'a mu ne ba PDP ba, bazan barta ba. In aka ce kuma PDP ne, Allah ya sa an je an gama duk abin da ya kamata, aka ce PDP ne, bazan bar jam'iyyar nan ba. Domin me
ina kake to amma na ga a leda kina murmushi da dariya da san su haka, na farin ciki ne kuke ne?
To, da farko muna farin ciki, farin cikin can zabe, wanda kuma da farko lallai mun godewa Allah Ubangiji madaukakin sarki, wanda shi kasan duk wani kwarewa na mutum, duk wani take wanda mutum zai wani kokari irin wanda mutum zai, idan Allah bai baka ba babu abin da zaka samu. Kamar yadda muke fadi, Allah ne mai bada mulki kuma shi ya bayar. Kaga dai yau Allah ya bamu nasara na cin zaɓe. Yau ɗan takararmu shi ne gwamna wanda aka zaɓa a Adamawa, wanda zai zama na gwamna, yana jiran ranar rantsuwa kenan.
Kaga zaɓe, amma kakkar kamata akwai wuraren da fa aka yi zargin ɗinkan cewa kun yi arin ƙuri'u da sansu bayan falaka, amma duka aka dai aka bar ku aka tafi.
Eh, to kaga maganan card reader, idan ka kawo irin wannan zance, zan gaya maka na farko babu jam'iyya wadda ba su yin wannan. Abinda nake nufin shine, inda aka ce ba ai amfani da card reader ba, ba jam'iyya daya ake zaben ta gurin ba, idan ma akwai irin wannan zargin fa, idan ka samu wata kila ai akwai abin da INEC din suke faɗi, suna da voters register din wanda inda idan card reader bai dauki ko thumbprint na mutum ba ko wani abu, sukan ce ayi signing a dauki number din wayan mutumin a gefen hoton sa, ai wane ne yayi zabe.
Ya a nasaran nan ne da kuke magana kan cewa fadin cikin gida ita ta ba ku daman da har akai wannan, kuma akwai ma batun kan cewa hata shi kansa dan takarar ku wanda ya zama gwamna a san da auren zobe hadaka da wasu kusoshin ita jami'ar ta APC sakamakon fadin cikin gida kamar yadda kajima abun da ya fada.
Abdulaziz, na farko ka san idan mutun ya fadi abu dole ya nemi hujja, dole ya samu hujja menene yasa ya fadi. Shi yasa ake cewa fadan cikin gida, maganan fadan cikin gida
ya kuma tsaye gaskiya adalci a wannan. Kai ka sani na sani cewa manyan mu na Abuja wanda suka zo nan sun ce su kawai suna Buhari aiki ne, ba su yi wadan takarar gwamnati da 'yan majalisun tarayya da jihohi da 'yan majalisar dattabai. Saboda haka wannan abun ba wai boyen abu bane, muna da hujja, muna da rubutanni akan wannan din. Saboda haka ni ka ce Allah ke bada mulki, mu dangana ga Allah ke bada mulki. In kuma rabon dan takarar ku ne zai zama gwamnan jihar Adamawa, tunda yana da har kusan watanni biyu rage kafin rantsar da shi, sai ku baro Allah wannan. In kuma ba rabon ku bane ku zama gwamnan jihar Adamawa, har yanzu rabon mu a ciki, Allah zai yi wannan dalili da zamu zama gwamnan jihar Adamawa.
Kaga Alhaji Du, yawa kaga Alhaji Du, abin da yake ce wannan wani lokaci zargi ne, wani lokaci jita-jita ne,
amma kun yi
maganan auren zobe da wasu jam'iyyu tashi tsakanin PDP da kowa ba. Idan akwai dan takara na wani jam'iyya wanda ƴan uwansa cikin jam'iyyarsa ba su yadda da shi ba, wannan kaga tsakaninsu ne, wannan kaga tsakaninsu ne. Zan iya gaya maka ko a cikin PDP akwai wasu da suka ce su a tiku suke yi, ba su yin fintiri, wannan yana iya faruwa. Wannan a jam'iyya zaka samu irin waɗannan ababan, kuma ka san dai sha'anin siyasa aka ce ra'ayi ne, mutum zai iya ce shi ra'ayinsa na gefen wannan, ra'ayin shi baya gefen wannan. Idan an samu haka a cikin jam'iyyar APC, wasu ba su yi ra'ayin gwamnan su ba, kaga wannan yana iya faruwa a siyasa. Amma lalle ba za a ce shi ne abin da yasa sanadin faduwan gwamna ba.
To lalle to a ta ba su kan sarrafa kuna da jiya da ake fafata zakarin waɗannan
a ga dan barwa da mu dawo ina so da yan karan bayani dan aka bugade
dan kadan ka wuce tuwa da dama
dan dai ranka yadda ina son fada maka mukakirin su wannan abin da ya faru shine in ka tuna lokacin da muka kawo jam'iyyar hadaka ta APC a 2013 zuwa 14 shi fintirin kanshi ya shiga jam'iyyar APC da sauran ƴan takarar da suke PDP yanzu sun shiga APC nan
suka fice
kuma da haka suka jam'iyyar APC tare da su aka hada shugabannin jam'iyyar nan. Sai suka fice suka bar APC suka bar shugabannin a cikin jam'iyya. To idan wayannan mutane suka yi jam'iyyar zago kasa, saboda haka ba koyan abu bane. Shi ban san ko dan wani nan ya biyo shi lokacin ba, amma bai biyo shi ba, to ina son fada masa cewa wannan abun ne ya faru.
To Umar Dubai, mu da ga wani batu shine kan cewa yanzu za ku je kotu ko kuma kun hakura.
Mala Abdulazizu, jiyan nan aka bayyana zabe kusan da safen yau din nan, wajen karfe 1 sura minti 10 aka bayyana zabe cewa jam'iyyar PDP ta lashe zabe. In ka duba zabe da aka yi na biyun nan, ko ejen ba mu tura ba, domin me ana kotu ana shari'a, ba kira APC an shawara da mu ba, aka ce kawai an sa rana da ran talata aka yi shari'a, aka ce an sa alamin za a jaye zabe. Kaga wannan abun ya sa ma muka yi
ba mu tsorata
ba, ya sa mu yi shakkan gaskiya da ainihin shirya jam'iyyar zaɓe za ta yi ma APC na jihar Adamawa. Saboda haka mun ce ba za mu yi ba, shugabannin sama ne suka ce ko ba ku so dai ku ce za ku yi, domin me ku samu dama idan abu ya kai ga ku je gaban kuliya za ku je gaban kuliya. Saboda haka mu ina son shaida gaya ma cewa a yanzu aka yi wannan abun jam'iyyar ba ta zanna ba, ba a yi ba shaida uwar jam'iyyar ta kasa mai ake ciki ba. Saboda haka mu sai mun zanna mu yanke shawara tsakaninmu da shugabannin jam'iyyar ta jiha da ta kasa da shugabannin manyan mu duka da shi shugaban kasa kanta, sai mu san wani mataki za mu bi.
To ba dama wannan na zuwa ne masu tsara da lokacin da ma kotun jiha ta fadi da karin da jam'iyyar ta MRDD ta shigar, akwai batu da dama na ga kamar kanciya ita ma gwamnatin jiha ko jam'iyyar APC ne zama ingiza ne kan turuwa. Za mu daga wannan batu, amma bari mu koma ga shi leader ne nake. Idan ka duba wani batu da ake ne kan cewa ba ka da mage ba yankanta, da yana ga kamar kan cewa wannan gwamnatin naku tamkar gwamnati ne na hadaka da ke da nauyi, ko kuma akwai wani gammo a kanta masu dimbin yawa. Ana zargin kan cewa watakila akwai bangarorin da suka tallafa, kuma kowannensu za su kawo nasu buri da bukatunsu. Kuna ga tafiyar nan zai muku sauki.
To gaishe ku malamai, in Allah ya kai mu shiri na gaba da zamu kawo muku rana watan zamu ji ko a rata yadda jam'iyyu siyasa suka yi wajen yiwa gwamnatin Bindugu ta dandange za ta yi tasiri a sabon gwamnatin ta shi fintiri. Sannan kuma ya shi sabon gwamnatin zai tunkari matsalar da kulli yawan gwamnonin Adamawa suke fuskanta, wato ta fama da giggan dattawan nan masu fada a jihar siyasar wanda kullun suke son a yi abin da su suke so. Yanzu muna godiya ga su baƙi namu Umar Nuhu da Lida Lenike da kuma shi wakili namu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya mana wannan muhawara, kuma madadinsu ne ni Ali Mustafa Sakwato a Washington.
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Ilimi akwai daɗi wuya,
sai ka ga duk
zahiri.
VOA.